Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya FM. Sai tashar mu ta VO Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan yammaci na yau Laraba, wadda take ta farko a cikin wannan shekara, wadda kuma ta yi daidai da 8 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Kamu musandima, Zara, ko zaki fara mana da kanin labarin.
Kasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da 10 a safiyar yau Laraba akan wasu cibiyoyin sojin saman Iraki guda 2 da sojojin Amurka ke amfani da su. Gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira da Amurka da Iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa tsakanin su. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga haɗarin jirgin sama kamfanin ƙasar da ya faɗi a yau Laraba.
To, muna tafe da cikakkun labaran. Idan muka shiga cikin rahotanni kuwa, za ku ji cewar sojojin ruwan Najeriya sun yi nasarar kubuto wasu ma'aikatan jirgin ruwa da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata.
Waɗannan ma'aikatan jirgin ruwa guda biyu ɗin ƙasar Rasha da ba Indiya guda daya a daren jiya mun yi nasara an kwato.
To, idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa, za ku ji cewar ana ci gaba da tsare wasu 'yan gudun hijira. Ko me ya kawo hakan?
Ba su saurare mu ba, sun yi hito na hito da hukuma, sun take dokokinmu, sun lalata kayan gwamnati da na jama'a. Abinda ya sa dole muka ɗauki mataki.
Muna kuma tafe da ra'ayin masani a game da wannan hari na Iran ga ƙasar Amurka. Daga bisani muna tafe da shirin himma ba ta garago, wanda Abdulaziz Adali Toro zai gabatar mana. Amma duk kafin nan, bari mu kawo ma gefe ɗaya domin Zara ta karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da 10 a safiyar yau Laraba akan wasu cibiyoyin sojan saman Iraki guda 2 da sojojin Amurka ke amfani da su. Wannan wani mataki ne da ya biyo bayan barazanar da shugabannin Iran suka yi na maida martani akan Amurka saboda hari ta sama da Amurka ta kai wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan sojin Iran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira matakin kai harin da Iran ta yi a matsayin wani babban bugu ga Amurka, kuma ya ce ya kamata a kawo ƙarshen kasancewa Amurka da rashin dacewa a yankin. Daga baya, shugaban Iran Hassan Rouhani a shafinsa na Twitter ya ƙara da cewa matakin ƙarshe da Iran za ta ɗauka kan kisan kwamandan dakarun juyin juya halin Iran Qasem Soleimani shi ne su kori dukkan sojojin Amurka daga yankin. Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai mai da martani akan harin makamai masu linzami da Iran ta kai a cikin wata sanarwa a yau Laraba. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira ga Amurka da Iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa a tsakaninsu biyu bayan wasu jerin hare-hare kan junansu a Iraki. Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce rikicin na yanzu ba yankin kawai ya shafa ba, har ma da mu duka, kuma dole ne a kawo ƙarshen amfani da makamai ko ƙarfin soji a daina yanzu don samar da damar hawa teburin sulhu. Ana buƙatar mu yi duk abin da ya dace don sake maido da tattaunawa tsakanin ƙasashen kuma wannan kira ba zai taba yin yawa ba. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya yi Allah wadai da harin makamai masu linzami da Iran ta kai kan wasu cibiyoyin jiragen saman Iraki guda biyu da sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa ke amfani da su, ciki har da sojojin Burtaniya. A wani lamari na daban kuma, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga haɗarin jirgin sama kamfanin ƙasar wato Ukraine International da ya faɗi a yau Laraba jim kaɗan bayan tashinsa daga babban birnin Iran. Jirgin ya kama hanyar zuwa birnin Kibni, kuma Prime Minister Ukraine ya ce yana ɗauke da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin guda 9. Hukumomi na kan gudanar da bincike a kan musabbabin faduwar jirgin. Rahotanni daga kafafen yaɗa labaran Iran sun ce ana kyautata zaton tangardar na'urar jirgin ne sanadiya, amma a hukumance ba a sami tabbacin bayanin ba. Shugaban kamfanin jirgin saman na Ukraine ya faɗa a wani takaitaccen jawabi da ya yi cewa jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da suka fi kyau da ƙarko a kamfanin. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar jiya Talata ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta taɓa Puerto Rico. Wannan ita ce girgiza ta baya-baya da ta taɓa yankin na Amurka a cikin 'yan kwanakin nan. An gano tushen girgizar mai ƙarfin maki 6.4 a kusa da birnin Ponce da ke gabar tekun ƙasar, a cewar cibiyar bincike a kan bala'o'i da albarkatun ƙasa ta Amurka da take sake nazarin bayanan farko game da ƙarfin girgizar na maki 6.6. An kuma samu wasu manyan girgizar da suka biyo bayan babbar girgizar, ciki har da wadda ta kai maki 6.
Sai da Zahra Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. Daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni, inda rundunar sojojin ruwan Najeriya suka yi nasarar kubutar da wasu ma'aikatan jirgin ruwan da ko dakon mai da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Hassan Maina Kaina ya ziyarci shalkwatar rundunar sojojin, ga kuma ƙarin bayani da ya aiko muna.
In za a iya tunawa, a makon da ya gabata ne ofishin jagarancin Rasha da ke nan Najeriya ya fidda sanarwar cewar 'yan fashin teku sun yi awon gaba da wasu matuƙa jirgin ruwan dakon mai guda biyu 'yan ƙasar Rasha da kuma wani ba'in diya guda ɗaya a gabar ruwan Najeriya, a bayan da aka yi harbe-harbe da wasu sojojin ruwan Najeriya da ke tsaro a wannan yanki. Daga bisani dai ɗazu-ɗazun nan, hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta tabbatar min cewar mayakanta sun kubutar da turawan guda biyu da shi wannan ba'in diya, kamar yadda kakakin rundunar Navy Commodore Suleiman Dahun ke bayyana min.
Wa'annan ma'aikatan jirgin ruwa guda uku, guda biyu 'yan ƙasar Rasha da ba'in diya guda ɗaya, a daren jiya mun yi nasara an kwato su, an kubuto da su daga wa'annan 'yan fashin teku.
Ranka da ya kawo wani gumurzu da aka yi ne, misali balin wuta tsakanin dakarun ruwan Najeriya da gungun masu garkuwar mutanen kafin a fitar da su, ko kuma ya aka yi aka fitar da su?
Abin da ya faru shi ne daren jiya wajen ƙarfe 10:11, sojojinmu da suke Igbokoda a nan Ondo State sai suka samu labari cewa wa'annan 'yan fashin tekun nan na nan tafi da wa'annan mutanen guda uku a cikin wani ɗan ƙaramin kwale-kwale. Da suka ji labarin cewa ga su nan suna tahowa, sai suka sa musu ambush, abinda ake faɗa ambush. Su kuma 'yan fashin tekun da suka ga sojojinmu sai suka yi ta buɗe wuta. Abu ya faru ne a nan wani ƙauye da ake kira Awoye. So da suka ga sojojinmu da suke nan Igbokoda, sojojin ruwa da suke Igbokoda, wai suka musu kawatan ɓauna. Su kuma da su ga haka sai suka buɗe wuta, suka yi ta buɗe wuta. Amma na yaranmu a nasu hikiman sai suka kime da martani har wa'annan tashinsu ya ƙare, sai suka tura kwale-kwalen cikin creek suka fara gudu suka shiga cikin wa'annan abunan creeks ɗin nan. da sojojin mu suka bi su da aka bi su aka samu aka kama ɗaya daga cikin waɗannan yaran kuma aka samu aka kwato wayannan nasaran guda uku a yanzu har yanzu ana ta fama.
Komodo Suleiman Dahun ya ce an sake tura ƙarin dakarun ruwa zuwa cikin ruwan wannan yanki don ƙara farautar sauran 'yan fashin tekun da suka rage a wannan ziri. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura. Ga masa adawa sai bari zo soja wa cikin dawa filin daga.
A gaida Hassan Maina Kaina, ɗan Galadim Afrika. A jamhuriyar Niger kuwa hukumomi ne suka bayyana dalilinsu na ci gaba da tsare wasu 'yan gudun hijira. Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Biyo bayan dakatar da 'yan gudun hijira 335 waɗanda akasarinsu 'yan ƙasar Sudan ne da hukumomin shari'a suka yi a garin Agadez, kamar yadda babban alƙali mai shigar da ƙara na Agadez ya yi bayani awa 24 da suka gabata. Shugaban reshen hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya HCR a jamhuriyar Nijar ta sabka a birnin Agadez, inda ta gana da hukumomin wannan jihar da ma babban alƙalin mahukumta ta Agadez ɗin. Alexandra Morelli a lokacin wannan ganawar tana cewa,
je suis ici à Agadez pour apporter toute ma solidarité
na iso ana Agadez domin na kawo goyon baya ga hukumomin wannan jihar, musamman gwamnan jihar ta Agadez, haka ma domin tunkarar wannan matsala, saboda matsala ce domin ganin yanda za mu warware ta, kuma za mu ganin hanyoyin bi don kawo agaji wa mutane daga cikin 'yan Sudan ɗin da wannan matsalar ta rotsa da su. Matsalar ba ta da kan gado.
Kina pa documentaire.
A nasa ɓangaren Malam Sadu Saloke, gwamnan jihar Agadez, bayan marhabin wa tawagar ta hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi bayanin irin yanda jamhuriyar Nijar ta yi ɗawainiya kai gwabromari domin samarwa 'yan gudun hijirar waɗanda akasarinsu 'yan ƙasar Sudan ne kariya, kasancewa sun tsira daga tursasawa da musgunawa da yaƙe-yaƙe. Sai dai ya ce kash. Ba su saurare mu ba, sun yi fito na hito da hukuma, sun take dokokinmu, sun lalata kayan gwamnati da na jama'a. Abinda ya sa dole muka ɗauki mataki, kuma muna jaddada ɗaukar waɗannan matakan domin sun kai mu gaban goho. Sadu Saloke, gwamnan jihar Agadez, ya ci gaba da cewa sun yi wani abinda hankali ba zai fahimta ba, don sun ƙone wurin kwanansu, suka bar mata da yara da ke tare da su a cikin ɗari da iska. Ai, sai gwamnati ta ɗauki sandarta, shi yasa muka tsare 'yan gudun hijira 335 da ake bincike domin gano masu laifi daga cikinsu. Duk da haka, za a kiyaye haƙƙoƙinsu ta hanyar bin doka domin kar mu bi son ranmu. Don da mun so muna iya mu haka, mun bi doka, mun girmama nasu haƙƙoƙi.
Urkon respect la loi, urkon n'agisse pas selon l'humeur parce qu'on pouvait le faire.
Sai dai daga ƙarshe shugaban reshen ta 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar ta ce,
la réaction d'une femme, d'une mère qui a cru dans ses enfants.
A matsayina na mace uwa, na ji zafin abin da ya faru, saboda yarda da na yi da yarana, kuma na yi ta ƙoƙari ni da hukumomin jamhuriyar Nijar domin sabon musu kariya da yanayi na kwanciyar hankali da aminci, sai na gano cewa an ci amana ta. A yau za mu mai da kaɗawar zuciya a gefe, domin daga farko mun ji zafin abin da ya wakana, don aiki a cikin hikima da sanin ya kamata mu da hukumomin jamhuriyar Nijar don girmama doka tare da ci gaba da kawo agaji wa 'yan gudun hijira.
Guidé par la solidarité et les lois du Niger, que la justice va prévoir et les victimes vont être continuer à être assistées.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Hada kan mu a tare ka mu so juna, manufar mu anan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka
da. To gaida Haruna Mamman Bako. Bayan wani hari da Amurka ta kai wa Iran wanda ya sanadiyar mutuwar babban sojanta Qasem Soleiman, Iran ta kai harin ramuwar gayya akan wasu sansanin sojojin Amurka. Ko me hakan yake nufi? Na samu zantawa da Dr. Nasiru Danmowa, wanda ke jami'ar Florida a nan kasar Amurka, ga kuma ƙarin haske da yake yi.
abu biyu dai mutum zai hankalta don nan. Na farko shi ne dai harin da ita irin ta kai, wato ba samu jikata daga wannan hari ba dai, so far abinda masana tsaro suka diba har yanzu ba abin nan ba. To ana kallo ne gini. Na farko dai ya nuna cewa Iran tana iya kai hari wanda yake da tsawo, ta yi amfani da wannan makamai masu tafiya mai tsawon zango, wato missiles kenan. Kaga wannan shi abu na ɗaya da aka nuna. Sannan abu na biyu, an nuna cewa sai da suka ba su gwamnatin Iraq shaida cewa za su kai wannan hari, kaga kenan sun kama ba su advance warning, wanda su kuma sai su hukumomin na Iraq sai suka sanar da hukumomin Amerika cewa to lalle abin nan sun ce za su kai hari, ko ga lokacin da za su kawo shi, kuma suka kai wannan harin. To kaga wannan kallo biyu za a yi mishi, harko dai cewa suna iya kai harin, sannan kuma ba su da niyyar wai su yi shi ne ba don a ci gaba da faɗa tsakaninsu ba. In zai yiwu a zo a sasanta, amma kuma sun nuna cewa suna da wannan ƙarfi na kai wannan hari.
To ana iya cewa kenan wannan hari da suka kai na ramuwar gayya yana iya kaiwa ga a shiga yaƙi na duniya na uku kenan.
To gaskiya yana da wannan yiwuwa haka nan, saboda in ka lura, wato shi wannan harin da ta Iran ta kai kamar yana jawo kunni ga su Amerika cewa in aka dakan, don sun nuna cewa ana iya dakanta bayan sun kai harin. To abin na iya wuce haka nan, saboda kasan ita Iran ba wai ita kaɗai ke iya kai ma Amerika hari ba, har da waɗannan tsageru ɗin nan, wato militia da akwai waɗanda suke goyon bayanta irin su Hezbollah da yana da, suna iya kai hari ga ko Amerika ko kuma abokan ƙawa Amerika kamar su Saudi Arabia da Isra'ila hakan ga.
To kamar wannan kurari da Amerika take yi na cewar za ta kai hari ga wajajen kayan tarihi na ƙasar ita Iran, wannan martani da Iran ta maida zai sa Amurka za ta ji tsoronta ainihin gabatar da wannan ƙudurin nata kenan.
To indai shi kamar shugaba Trump niyya shi shine asasanta, to wannan yana ya bashi hanyar na asasanta. Misali idan bai kai martani ba game da wannan harin da Iran ta kai ba, to yana yawa tsaya nan. Amma idan ya kai wani hari, to gaskiya abin na ya wuce inda ake zato.
To Dr. Nasiru Danmuwa kenan da ke jami'ar Florida a nan ƙasar Amurka. Masu saurare, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako na asalin ƙasar Nijar wanda ke jihar Indiana, gobarmu bakon namu ya gabatar da kansa.
Assalamu alaikum jama'a, ni ne Abubakar Alan, mutumin Nijar na asalin Agadez, daga nan da nake nan raye a garin Indianapolis da jihar Indiana. To in Amerika dai na kai shekara 19 tsakanin lokacin da na fara zuwa ina dawowa, har dai na girke da iyali na yau shekara tare da iyali na rai muke zama, na kai shekara 14 tare da iyali kuma dai lokacin da na fara zuwa na kai shekara 19 da na fara zuwa, an lande min na fara zuwa, na zo in wata uku wata biyu in koma gida in dawo in koma, kuma bayan na dan huta in sake dawowa, har dai na zamna daga baya da na yi takardu da kasai na zamna har kuma na tare da iyalina.
To Malam Bakar, a can Niger ka ce ka hito daga jihar Agadez, wacce sana'a kake?
To a da nake gida malamin makaranta ne, na yi karantar da karatun Islamiyya. Kamar malamin ina karanta da harshen Faransanci da harshen Larabci da ni abin da SCT ta ne malamin makaranta ne a can gida.
Malamin makaranta a ina a Agadez, wane a wani gari?
Na yi mai darasoshi duka nan guda biyu na Agadez, na karantar da a ciki, na karantar da a Abalak, na karantar da a Tawa, na karantar da a Niyame, banka na ɗan zaga ko ina ce cikin Nijar na ɗan tattaba karantar da.
Kenan ka kwashe shekara nawa kenan kana karantar da?
Shekara na kwashe wajen shekara 16 ina karantar da.
To me dalili ne yasa ka bar Nijar in ce ka zo nan Amurka, kuma wace hanya ka biya kai ka samu labarin cewa akwai mafita, akwai sauyin rayuwa idan ka baro Nijar ka zo nan?
To kamar dai ka san a kullum mutum yana da wani buri yayi wani abu, lokacin nan dai ni gidanmu asalinmu duka gidanmu kira muke makera ne, muna mahi na makeri ne, yana aikin kere-kere, yana sai da kayan azurwa na a Agadez, sai duka wanda kace malam Alan dai an san shi dai makeri ne, to don sana'a gidanmu ce. kuma ina karantar da to da na gajo da karantar da sai nace to dan me bazan runguma wannan sana'a badan ta bijiro da unhwani mutane da yawa suna taya turai suna kai kaya suna saida suna samun unhwani tsura suna zuwa sai naga atun yaje hana sai na jarraba to a America to da dan zo America dama da guri zo bayan na aje aiki ma wancan na karantar suwa akwai abin nan da ake cewa depart volunteer wato kamar ka ce ma wani irin shiri ne program ne wanda zai ba ka izinin ka nemi gwamnati ta sallame ka ka kama hanyar ka to shi din ne nayi sai na kama hanya da dana sai na taho na zo na America da nan kwarin fuwar ina sai da kayan artisanal a nan America gari in nayi wata biyu in koma gida sai da nayi tsawon shekara uku ina zuwa ina dawowa da shekara ta hudu nace to bari in nemi in ta karbu ma mije hana da dan sai na samu wani kamar wani mije ne da muke haraka da shi da su suka dafa mini da ce to bar mu dafa maka a dalilin wannan kayan da kake yi samu maka takardar America kada ka gani haka na abu ya fara kamar dai cikin abubuwan da nake yi a nan garin da to kaga kenan banda bayan cin wannan sana'a ta kasuwancin kayan artisana inda nake zuwa fuwar akwai kuma exposition gari ina yi akwai abin da yake na unhwani da shi da na zo garin na koma makaranta na yi karatu English ta san wajen mu duka angle ne abin da ake cewa associate a wani wuri da ake cewa na Avitech to bisa kan tarjuma ta halshen Larabci da English kuma da Horenshi to ya zama to ina aiki wani bi tare da likitoci wani bi tare da duwan wani bi kuma tare da immigration haka ana kiranka ana bukatar wani kaman
wanda zai taimaka yin fassara
kuma wani da yawa fassara haka yi fassara harshen English da Larabci ko kuma English da Horenshi wannan na samu certificate a gare shi to wannan abu ne wanda nake lokaci zuwa lokaci bayan haka nan kuma ina sana'ar motoci haka da kamar nan da ni da yara na mun company wanda yake muna sai mu motoci nan wanda muke kuna da su a Kotonu da kuma a Niamey wani bi haka da su muna wuce da su wannan sana'a ce wadda muke yi da kuma daga wajen taimako dai kaga kamar dai akwai diyana wanda suke can wasu kamar diyan karni haka da kuma diyan yanni wanda muke sa cikin sana'a kamar suna kula da abubuwan da muke aika su motoci suna
kina suke zuwa Kwatano suna daukan motoci suna kai
ko su ga su sai da su can ko su kawo su nan yamai ko su kawo su a garin
haka ne
to kuma yaro na babba guda shi yana aiki na mai sana'a shi kuma ya bude ma kamar yana mutum ne yake da sha'awar wani harakar dinki da wani menene sa kaya masu kyau to a can ya bude wani shahararren shago a Arlington ana ce mishi Nasalab shagon nan abinda ake yi cikin shi
wani irin dumki haka dumki na tufa na atamfa koko
dumki ake na shadda kamar broderi na kayan bugaje haka ko kuma mayan kaya trapiers na gram bugu haka na maza abin ne wanda yake yau na tura maka link din shi ka gani a yana cikin internet yana cikin kuma a link din ma nake ji mutane da yawa sun san da wannan shago yana na to anan ma kaga akalla yaro wajen shida suna ta abinci cikin wannan shago
a karkashin shi ba haka nan ne to wannan tufafin kuna turu suna amurka kuna saida ku kasashen turai haka ko a Nigeria ko yan kuna
misali kaga kayan nan nashi na wurin gani cikin kamar abin ga ina bazar din da nake yi ko fuwar din da nake ina saida suna American na son su da yawa balle babba kuma America suna son irin wannan kayan shadda ko kuma abubuwa to wannan abubuwan da ake produce din can wurin ta kawo su na wurin nan ina samu ina shigar da su suna sai wani wurin
ikon Allah
dai shi ba dan nawa ba kamar sana'a shi ke ba dai yayi dai dan kamar ya taimaka masu can wato dangin nashi da kuma na wurin ga abin in yazo ana mai da shi ana nuna shi to kaga wannan ma shi ma wani umarni ne na taimako da ake
ikon Allah to Abubakar Alal kenan dan asalin kasar Nijar wanda ke jihar Indiana mun gode da ba mu dama tattauna ta da kai a cikin shirin himma ba ta garo wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
da musa she ta kalaga in jifalan da musa she ta kalaga in jifalan
a gaida Abdulaziz Adali Toro masu saurare har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa yanzu karfe 10:24 na safe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar sakon email
To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Tace salamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku fada wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi amfani da makudan kudaden da za ta samu sakamakon tashin farashin man fetur a kasuwarsa ta duniya. Sanadiyar rikici da ya barke tsakanin Amurka da Iran wajen kyautatawa rayuwar talakawan Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari. Yace sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku isar da sako na. Kasashen Amurka da Iran ya kamata ku kai zuciya nesa ku maida wukaken ku kube domin duniya a yanzu zaman lafiya take bukata ba yaki ba. Sako na gaba kuma na cewa salam VOA Hausa. An raka bako ya dawo. An kwashe sojoji a Maiduguri. To ga sabon hare-hare na faruwa. Allah ya kai musu mafita. Inji injiniya mai gero Bakeri Kwantagora. Sako na gaba na ango mai jiran gado Baffa Haruna Bajoga. Yana cewa salamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga kungiyoyin agaji da masu hannu da suni cewa su taimakawa marasa galihu cikin al'umma da ababen da za su yi amfani da su wajen kare kansu daga masifar sanyi kamar barguna da riguna da huluna da safa da dai makamantansu. Ya Allah ka taimakawa mai taimakon bayinka. Amin. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Yana cewa ina yi wa ma'aikatar sashin Hausa na muryar Amurka fatan alheri. Harin rokoki da ƙasar Iran ta kaddamar akan sansanin sojan Amurka da ke ƙasar Iraki bai zo mana da mamaki ba. Domin kuwa dama mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Duk tsuntsun da ya ja ruwa ai shi ruwa kan doka. Allah dai ya kyauta.
A gaida Aisha ta Sule da wasikun masu saurare. Yanzu kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe inda zan ba Zara dama ta karanto mana labaran duniya a takaice.
Ƙasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da 10 a safiyar yau Laraba akan wasu cibiyoyin sojin saman Iraki guda 2 da sojojin Amurka ke amfani da su. Wannan wani mataki ne da biyo bayan barazanar da shugabannin Iran suka yi na maida martani kan Amurka saboda hari ta sama da Amurka ta kai wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan sojin Iran. A halin da ake ciki kuma gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira ga Amurka da Iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa tsakanin su biyu bayan wasu jerin hare-hare kan junansu a Iraki. A wani lamari na daban kuma shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga hadarin jirgin sama kamfanin ƙasar wato Ukraine International da ya fadi a yau Laraba jim kaɗan bayan tashinsa daga babban birnin Iran. Jirgin ya kama hanyar zuwa birnin Kibni kuma Prime Minister Ukraine ya ce yana ɗauke da fasinjoji 167.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shiri wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankunanku? Sai ku bugo ku bayyana muna. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta ba da umarni ta kuma jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Zubair. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe.